ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما رد مكة صاحب هدوء أولنا مسلاتي مي البركة إن الله يا يدى نا النور دكي نوستو أبوجا دنين تفسير قرآني مي جرما بساق هولي و دا يدى دا أمين شي و نا الله سبحانه وتعالى ذامو تقبى نكراتو. نعم، kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, da kuma aiki da abun da Qur'ani yake koya mana dare da rana. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin jama'a da za a yanta su a wannan wata mai albarka. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka na Al-Hayyu Al-Qayyum, dukkan wata albarka da ke wannan wata na Ramadana, Allah ka mana gaban katar da ita. Amin. Allah ta'ala ka hada mu da ita. Amin. Dukkan jarrabawa mara dadi, Allah ta'ala ka kare mu daga gare shi. Ya Allah ta'ala ka sa mu cikin bayin da ake karban ibadunsu, da azuminsu, da addu'o'insu, da dukkan wani aiki na nagarta da suke gabatarwa. Ya Allah ta'ala ka kare mu daga shedan, ka kare mu daga sharrin shedan. Allah ka ba mu ikon binka, Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya, Allah ta'ala ka ba mu ikon bijirewa shaitan ta kowane irin bangare. Yau da izinin Allah za mu tashi a darasi na uku a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1447 insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ya mana jagoranci, Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu. Akwai ƙarin tashoshi na radio da television da makamantansu da ke isar da wannan tafsiri namu. Jiya mun tsaya a tasha na 68, yau an samu ƙari har zuwa tasha na 82. Waɗanda suka ɗauki nauyin wannan hidima, Allah ya biya su da gidan aljanna. Na 69, Alhaji Yamat Bukar, chairman na board of directors na Afik Institute Biyu, ya dauki nauyi a Harmony Radio Biyu daga karfe 11 na rana zuwa karfe 12 na rana. Sai kuma na 70, akwai Abbas Ali Gubiyo da suke live streaming a TikTok live. Sai na 71, akwai Dr. Inuwa Jalingo Madakin Muri, ya dauki nauyi a Rock Radio FM 92.3 Jalingo Taraba daga 9 na dare zuwa 10 na dare. Sai na 72, Alhaji Ahmad Nagudu ya dauki nauyi a Nagudu TV daga 8 zuwa 9 na dare. Sai Honorable Balele Kurfi Dan Arewa ya dauki nauyi a Liberty TV daga na 73 daga 8 na safe zuwa 9 na safe. Sai Alhaji Dr. Ahmad Tijani Ramalan, mai gidan TV da radio na Liberty, yana kokari shekaru dewa. Na 74, Liberty Radio FM 103.3 Abuja daga 5 zuwa 6 na yamma. na 75 Liberty Radio FM daga 103.3 Kano daga 8 zuwa 9 na safe, sai na 76 tashar Yanci Kaduna FM 103.1 daga 8 zuwa 9 na dare. Sai Alhaji Abubakar Murtala Ibrahim mai gidan Matashiya TV ya dauki nauyin na 73 Matashiya TV daga 4:30 har zuwa karfe 6 na yamma. Sai iyalan marigayi Alhaji Ahmadu mai Alhaji Ahmadu Kaifayi Potescom sun dauki nauyin na 78 shine Hikima FM 93.7 Radio Kano daga 1 zuwa 2 na rana. Allah ya ji kan mamaci din. Sai Alhaji Abdul Qadir Aliyu Shehu ya dauki nauyin na 79 BMC Hausa Online TV da ake yin sa live. Sai na 80 wani bawan Allah ya dauki nauyin NTA Daura Channel 34 TV Katsina State daga 10 zuwa 11 na dare. Sai Honorable Barista Muhammad Hassan Abdullahi magajin Uke, wannan colleague kenan magajin Uke, ashe ni ne fa sadaukin Uke, haka ne fa, ashe ni ina da sarautar sadaukin Uke, ga kuma sarkin malaman malala, wazirin Fantami, maji dadin daular Usmaniya gaba ɗaya, with all sense of humility and responsibility. Ina ga akwai wasu ma dai amma barin tsaya a wurin ko arma ka sani wa hujjanin ba sarake ne kuma baka zuwa fa da gaisuwa ga ran tabo bawon Allah nan eh oh shi dan fada ne gaji ka a to su masana Qur'anin nan ba a kada su da sauki kaga tun da yace dan fada ne ai ya gama da ni to shi magajin Uke ya dauki nayin tafsirin sadaukin Uke a Nasarawa State Broadcasting Service NBS FM 92.5 daga 9 zuwa 9:30 na hantsi. Sai CSP Hassan Muhammad Misau Koskos Orphanage Charity Foundation ya dauki nauyin na 82 shine BRC Radio FM Misau daga 5 zuwa 6 na yamma. Duk wanda suka dauki nauyin wannan media 82 Allah ya biya su da gidan aljanna, ya ji kan iyayensu, ya albarkaci zuriyarsu, Allah ya hada su da dukkan alherin duniya da lahira, ya kare su daga fitintunu na lahira da sharrin duniya. Allah shi samu wanye lafiya. Sai tambayoyi gabanin tambayoyi. Jiya nake samun labari na cewa a jihar Kebbi State an kashe wasu bayin Allah musulmai da ke azumi su 34 ko adadin da ya kama da haka a wani gari da ake kiransa Bui, in na faɗi sunan daidai haka ne, Bui ko Bui. To waɗannan bayin Allah muna roƙon Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu, ya yafe musu, ya sa aljanna ce makomarsu. Waɗanda suka kashe su Allah ya shirye su, in ba za su shiri ba Allah ya tona asirinsu, ya walakantar da su, ya kaskantar da su, ya kunyatar da su, ya kuma hada su da dukkan damuwan duniya da lahira. Jiya Alhamis nake ƙara samun labarin wasu bayin Allah su ma an musu kisan ɗaukan fansa a jihar Zamfara. Ban da tabbacin wani gari ne, amma dai ya tabbata a cikin jihar Zamfara ne. Adadin ban da tabbaci a kai ba sai na faɗa ba. Muna roƙon Allah ya gafarta musu, ya ji kansu. Waɗanda suka kashe su Allah ya tona asirinsu, ya kaskantar da su, Allah ta'ala ya walakantar da su, idan masu shiryuwa ne kuma Allah ta'ala ya shirye su. Na uku, na sake samun labarin gobara da aka kare a Kano jiya. An sake yin gobara a wata kasuwa a wata anguwa ne, Dakata ko a wani shopping mall a Dakata a Kano. Muna roƙon Allah ya canja musu da mafi alkhairi na abin da suka rasa. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara musu albarkar rayuwa, ninkin baninki. Muna roƙon Allah ya sa wata fitina aka tunkuɗe musu. Sannan na huɗu, ɗazu bayan Juma'a nake samun labari, wani daga cikin aminanmu, ƴan uwanmu, kuma abokanan karatunmu, yayinmu, Allah ya ɗauki rayuwarsa, shine injiniya Muhammad Sani Jami'u. Ladani ne na Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi. Tun zuwan mu makaranta ɗalibai sama da shekara 30 da suka wuce muke tare da shi. Baban Allah ne na ƙwarai, cikin abin da muka shaida tare da shi, abin da ya buye tsakaninsa da Allahnsa ne. Asalinsa ɗan jihar Kogi ne, amma dai a Bauchi muka haɗu, mu muna computer science, su suna electrical engineering. Tun a lokacin iya ɗalibi, aikinsa shine kiran sallah. Na shaide shi da wasu ayyuka na nagarta, na farko kokarin kiran sallah da kuma dawwama akai yana da matukar wahala ka ga ya makara musamman sallar asuba da tafi kowace wahala na biyo mutun ne mai sadaukar da lokaci wajen karatun Qur'ani ana cewa ya rasu abin da ya fara fado mun shine suratul hujurat kullun yana cikin karatun suratul hujurat illimanci ta kama yi hujurat ne in Qur'ani ya dauka suratul hujurat ne wadannan musamman ayoyi dake magana akan ladabi na mu'amala da fiyayen halitta su yake karanta mutun ne mai zumunci mutun ne mai hakuri mutun ne mai kokarin bin gaskiya idan ta bayyana zuwa gare shi mutun ne wanda yake da kaskantar da kai mutun ne wanda yake da nutsuwa cikakkiyar nutsuwa bawan Allah ne wajen mu'amalarsa da mutane mutun ne wanda zargin mai zargi bai cutar da shi akan bin Allah Allah ya dauki rayuwarsa rana ta juma'a rasuwa juma'a na daga cikin abin da ke nuna kyakkyawan karshe alama ne na kyakkyawan karshe muna roƙon Allah ya gafarta masa ya ji kansa muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da ƴan uwansa da jini da abokanan aikinsa da dukkan ATBU community gabaki ɗaya da shugabannin jami'a da shugabannin masallaci gaba ɗaya cewa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayitina Allah ya gafarta masa bayansa Allah ta'ala ya albarkace shi Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu Allah ya bamu guzirin tadda su lokaci ya ja sai a karanta tambayoyin da suka sawwaka insha Allah
malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya jiga iyaye da malamai
amin ya hayyu ya qayyum
yake cewa shin malam mace ta bayyana karatun sallah kamar yadda maza suke yi
volume na uku namba na 390 yana bayyana cewa mustahabbi ne abu mai kyau ne mace ta rika bayyana sallah a wurin da mazaje ke bayyana sallah rakawo'i biyu na farkon magariba biyu na farkon isha da kuma sallan asuba rakawo'i biyu da kuma nafilfili na dare Sheikh Salih Fauzan al-Fauzan rahmatullahi hafizahullahu ta'ala yana cewa mustahabbi ne mace ta bayyana karatu a wurin da maza suke bayyanawa kuma wannan tace fahimtar jumhur na malamai saboda hadithin sallu kama ra'aytumuni usalli hadisi na sahabi Malik bin al-Huwairis hadisin da yana Bukhari hadisi na 631 annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace ku yi sallah kamar yadda kuka gani nake yin sallah a wannan hadisi kaga bai ce maza kadai ko mata kadai ba sai ya ce dukkan mabiyansa su yi sallah yadda yake yi to a ka'ida idan magana ta zo daga gare shi in bai ce maza kadai ba to baka da ikon kebe mata a ciki sai an samu nassin da yake bance su to a magana mafi inganci ba a samu nassi da yake bance su ba sai aka ce za ta bayyana amma idan inda take karatun akwai maza da kusa da wurin kuma mazan nan akwai da ba muharramanta ba in ta yi a bayyane maybe tana da zakin sauti wasu za su samu fitinuwa saboda bukatuwa na mace anan malamai suka ce sai ta bayyana iya abinda kunnan ta zai ji in ma wannan akwai matsala to sai ta rika motsi da bakinta kamar tana jiyarwa ala ayi halin iya da kyau mace ta bayyana karatun sallah yadda maza suke bayyanawa don wannan hadisi na Malik bin al-Huwairis na sallu kama ra'aytumuni usalli hadisin Bukhari na 631 ya hau kan dukkan maza da kan mata gaba daya wallahu ta'ala a'lam
ni malami tambaya take mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
sai Allah ya jiga iyayen malam
amin ya hayyu ya qayyum
Allah ya taimaki malam kuma Allah ya shiga dukkan lamuran malam
amin ya hayyu ya qayyum
yake cewa tambaya na anan ita ce mutun ne Allah ya darsu diyarsa har sai cikin shege
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
sai ran da ya faci ya buge ta daga bayan sai ta mutu malam menene hukuncin shi a sha ruwa lafiya daga sabiru yahya ruwan dawa
ابن قدامة رحمة الله عليه مالمي غا شيخ الإسلام شكل لتافن سنة المغني bangare na 8 namba na 227 yayi magana ta ilimi mai tsawo akan inda uba ya kashe ɗansa ko ƴarsa. Ya kawo maganganu na malamai da dama. Na farko, shin ana kashe shi ko ba a kashe shi idan kisan da gangan ya kashe? Na biyu, idan ana kashe shi a wani shari'i za a kashe uba? Idan ba a kashe shi idan akwai diyya a kansa yayi zai diyya din? Wadannan duk maganganu na ilimi Ibn Qudama rahmatullahi alayhi ya tantance su. Farawa na farko da hadisi da ake kafarantawa cewa la yuqtalul walidu bi waladihi, a magana mafi inganci na mafiya yawan malamai wannan hadisi bai inganta ba, cewa ba a kashe uba da ɗansa in ya kashe, a magana mafi inganci bai inganta ba, shine magana mafi inganci. Gaba na biyu, shin ana kisasi idan uba ya kashe ɗansa ko ƴarsa da gangan ko ba a yi? Matsala ce khilafiya, malamai sun ƙara wa juna ilimi. A magana mafi ƙarfi na malamai shine in uba ya kashe ɗa da gangan shi ma ana iya kisasi a kansa. Me dalili? Suka ce na farko, aya da ta yi magana a kan kisasi ba ta toge ba. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul kisasu fil qatila al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, cikin Baqara kenan aya ta 178. Kaga anan ba a toge cewa da wane banda wane ba. Sai suka ce kula ga wannan babu nassin da yace ba za a kashe ba. Amma sai aka ce a wane sharadi ake iya yin kisasi a kansa? Ibn Qudama rahmatullahi alayhi cewa idan an samu intentional kisa da gangan kawai yace bari ya kashe kuma sai ya kashe. Imam Malik rahimahullah da yazo fassara intentional kisa sai yace in uba ya dauki sanda sai da kidansa ko ƴarsa suka rasu yace ba za a kashe shi ba. Idan ya dauki bulala yadda ke su ba za a kashe shi ba. In ya dauki karfe ya buga ba za a kashe shi ba. Sai ce intentional kisa sai ya kwantar da dan ko ƴar ya yanka su yankan rago, yace to anan za a yanka shi, shi ma za a kashe shi. Saboda me? Saboda ya zama wannan shine hakikanin intentional. Kaga kula ga wannan matsalar kenan anan zamu ce yayi kisan ganganci ko bai ba. Ba za a ce yayi na ganganci na ce ya kashe ƴar badan manufar ba ya kashe ta bane. Kaga kenan tunda ba kwantar da ita ya yanka ta ba. Ba kuma wuka ya dauka ya yanka ta koda a tsaye da ke dafin kisa ba. Ransa ne baci ƴarsa ta yi zina. Dalilin wannan zinar hankalinsa ya tashi, kuma duk uba mai mutunci ƴarsa ta yi zina ta yi cikin shege da ake fada, ai dole hankalinsa ya tashi. So ala ayi halin a magana mafi inganci babu kisasi a kansa. Sai me? Malamai a cikin magana na jumhur shine akwai diyya a kansa, sannan baya ga wannan akwai azumi a kansa. Diyya da azumi gashi nan koda cikin suratul nisa ko wa man qatala mu'minan khata'an wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahrir raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Nisa ayata 92 zai zama kenan. Kaga anan akwai diyya a kansa, amma idan tunda shine uba idan aka ce an yafe to wannan diyya ta fadi. In ba a yafe ba to akwai raguma, ragumai guda 100 da zai bayar. A kuma nan in ya bayar shi bai daga cikin masu cin wannan. In za a raba ba za a raba da shi ba. Amma in aka yafe shi kenan sai kuma azumi. Azumi na wata biyu ko kuma kwana 60. In mun ce wata biyu ya kare kwana 29 to ya gama. Kaga aka ce 29-29 ne wata ta kare ya zama 58. In kuma ya da tsakiyar wata ba daga farko ba to anan sai yayi 30-30 guda 60 kenan. Muna roƙon Allah ta'ala abinda ta yi laifi ne saɓon Allah ne, kaba'iri ne, amma kuma duk da haka a musulunci ba zai hana ce Allah ya jikanta ba. Muna roƙon Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya yafe mata. Duk inda kaga mun ce Allah ya jikan wane da ya rasu, a wurin mu fahimtar mu shine wanda ya rasu namiji ko mace ko da yana da kuskure a musulunci ya rasu. Wannan shine ka'ida. To shi yasa ake at-tarahhu. So sai ka fahimce mu, shine kuma manhaji na magabatan mu na ƙwarai. Duka akai suke rasuwa, suke da biya. Ko da mutum yana aikata shirka ko wani babban kaba'iri, yin shirka bai nuna cewa ya mutu a matsayin dan wuta, ba haka bane. Saboda matasan mu lokaci da karatu bai ishe su ba, basu gane ka'idodi ba, wani sai dauka duk wanda ya fada shirka to shikenan ya zama kafiri, ba haka addini ya karantar da mu ba. Inna ilzama kufril mutlaq la yastalzim kufral mu'ayyad. Ba wai daga mutum yayi abu shine kawai kai tsaye fita ce ba, akwai mawani'ut takfir, wanda abinda mutum yake kafirci ne ko shirka ma baka cire shi a musulunci in ko kace zaka bi kowanne mutum akan kuskuren da yayi na shirka ko ya fada ka cire shi to ha sahabba ya kunda zaka kora dan sun yi aiki bayan Allah ke cewa wannan shirka ne so a ka'ida mu rika bambancewa ba wai duk wanda ya aikata shikenan ba akwai abinda zai sa abinda yayi shirka ne ko kafirci amma ba a cire shi saboda me akwai mawani takfir wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi akwai al-khata al-ikrah duk wannan akwai al-jahl duk suna hana a kafirta mutum shi yasa a ka'ida ba a kafirta mutum sai da yaqini idan akwai shubha 1% wallahi ba za ka fitar da shi a musulunci ba 1% sai da yaqini shi yasa hakikanin takfiri a inda aka san addini sai an je gaban alƙali yayi ta bincike ga akwai mawani sannan bai da wani uzuri amma yanzu sai muka maida abun yayi daga kariya ba zaka cewa wannan ya kafirta ba haka addini yake ba yin aiki kaza wanda ya kafirta amma bai zama duk wanda ya zama kafiri ba haka abun yake ba mu rika ganewa ba haka yake nufi ba eh aikin kafiri ne aikin shirka ne amma bai zama duk wanda ya zama kafiri ko mushriki ba haka yake ba mu rika kiyayewa saboda akwai mawani mafhum tayyib babin karatun da muke ba kenan kuma na shiga cikin wani ku yi hakuri abin da ya ja hankali na to muna roƙon Allah ya ji kanta ya yafe mata Allah kuma ya kare sauran ƴan mata daga wannan zunuba
malam tambaya ta kace yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya fi kan mahaifan malam da nan baki da yake cewa dan Allah malam me ye illan 45 a musulunci wato wanda ake wa masu sallan farko domin naga wasu matasan mu ba su dauke ta wani babban abu ko babban laifi ba sun mai da ita kamar sana'a
لجنة الدائمة للبحوث العلمية سنة فهمت أن بيانيك فدا باسا حالتا أيك تاسو تكيم فتاوى اللجنة فولمنا شابير نمبا نتدريبيو دتلاتين دتلا سنتي بحالتا با بيت النسبوت أسلنسا أكوي أمبارا تنقى ancient civilization ني wanda ya zo daga China, Greece, Egypt sun da suke da ancient civilization sama da shekara 2500 aka fara shi ba sabon abu bane kan kwallo ba harkoki da yawa ake yi shine a rika betting do betting ana daukar sa a matsayin chacha ne tun a lokacin aka fara amma modern digital sporting betting da ake yi shi ya fara early 90s ne kamar shekara 30 da yan kai da suka wuce a yanzu a duniya na sport wanda yake mafi sanuwan platform shine bet 365 ko shine bet 365 shine mafi sanuwa a duniya wanda kuma yake da traffic fiye da kowanne babban abin da yake fara mai da shi haramun na farko shine yawanci sporting betting sai ka sa wani kudin ka wasu sun saka wanda ya winin sai ya dauka so dukkan wani abin da sai ka saka kudi ka shiga na competition ka zuba kaza tukun na ka shiga in ka yi nasara a kara maka in baka yi ba naka ya tafi mafiya yawa malamai suka ce ai kafa kafa da su akwai bangaren caca da shari'a ta haramta a ciki duk abin da sai ka sa kudi amma abin da ba sa kudi na tsaya a nan na ce wanda ya karanta mun hadisai 10-40 hadisan ba shi kaza suka ce wannan babu damuwa a ciki dan ba kudin ka ka saka ba abu ne kawai ne na faɗaitarwa na ilimi sai suka ce wannan yana iya zama kai tsaye haramun ne saboda Allah ya hana mu caca ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna wa nasura kenan ma'ida zai zama aya ta 90 a ma'ida kaga wannan aya kai tsaye ta haramtar kuma ba a musulunci ba hatta a christianity passport betting yawanci masanan addinin da yawa suna haramtarwa da yawa a duniya na san leading Christian scholars da suke bayani akan cewa bai halatta ba mafiya yawa suna dogaro su ma da wasu verses daga Bible kaman the book of Timothy chapter 6 verse 9 to 10 dake magana akan cewa neman kudi ido rufe da ba a tantance abu mai kyau da mai muni har ya cutar da wasu baya halatta addinin Christianity so kaga wannan caca ba a musulunci ne kadai ba har a Christianity ba halal bane Allah ta'ala shi kare mu gaba daya wallahu ta'ala alam aran ma in ka gane na zamu tashi a cikin suratu Ali Imran sai na ce maka bismillah. Ina zaton aya ta 187 ne ko? To bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
منا آل عمران آية 187 الله تعالى يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ كتنا إذ أخذ الله لوكتن دا الله يكربا ميثاق الذين أوتوا الكتاب ببن القولي دا جماعة دا أكباس للتافي اليهود والنصارى لتبيننه للناس دا تبس كبينا شغ متاني ولا تكتمونا كدا كبويشي فنبذوه وراء ظهورهم sai suka yi jifa da alƙawarin da suka yi wa Allah a baya gare su washtarau bihi samanan kalila sai suka karbi duniya yar karama suka bada addinin Allah Allah yace fa bi isa ma yashtarun tir da abun da suke saya na duniya akan lahira Allah ta'ala ya kare mu daga fifita duniya akan lahirar mu wannan aya kamar yadda sahabi Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya fada karkashin ta babban dalilin saukar ta shine abin da ya faru na siffofin da Allah ya saukar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin at-taura da injila na cewa shine annabin karshen zamani zai zo shi daga baya sai aka samu wasu daga cikin mabiyan suka boye siffofin sa wasu kuma suka bayyana suka yi imani da shi suka bi shi irin su Abdullah ibn Salam irin su Salman al-Farisi radiyallahu anhum irin suna jashi fa inna fiha malikun adil wadannan dukkanin su sun yi imani da sifofin sun bi wasu kuma sun boye sun canja dalilin me dalilin hasada sai Allah ya ce wa iz katuna iz din nan zarfiya ne a wurin malaman nahwu amma akwai abin da ake kaddarawa shine sai a ce wazkur iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba wazkur ka ambata musu وفائله دمير تقديره وفائله دمير مستتر تقديره أنت يا محمد أنت يا قارئ القرآن مفهوم صدقك كيف يكراتون قرآني سيكتي واذكر إذ أخذ الله كأنبتا مسو كتدا مسو لوكا تند أخذ الله الله يكربي ميثاق الميثاق شيني الأحد الثقيل الكولي مينوي شاكتي وميثاق wato alƙawarin ma shi na musamman ne ba gama garin alƙawari ba ne extraordinary alƙawari ne lokacin da Allah ya damka na waɗanda utul kitaba aka ba su littafi saboda iya magana ba a ce utul kitabai ne ba saboda ai kitabi aka ba su akwai at-taura da injila amma sai ka ce utul kitaba saboda me saboda alkitab ya zo da ma'arifa zuwa da ma'arifa ya zama a wurin malamai ya zama ismul jinsi ne so duk kalmar da ta zo da ma'arifa alif da lam ya zama definite to ya zama ya game yana umumi yana game komai da komai shi yasa ake cewa wa al tufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi so zuwan al din sai ya zama duk takaddun da aka ba su ya shiga ciki zaka wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu ku bayyana shi menene hudin nan shi boyewa ne ko ba a ce kada ka boye ba an ce kada ka boye in nace tashi ka tsaya ba sai nace kar ka zauna ba don tsayawa kishiyar zama ne amma saboda ƙarfin magana da kafa hujja sai Allah ya ce latubayyinunahu linnasi wala taktumuna shi yasa a ka'ida ko a yanzu a law in ana rubutu ana so kai categorical statement kar a samu lakuna a ciki shine ayi statement din da baya daukan shubuha kaga an ce latubayyinunahu la su ku bayyana mutane wanda zai ce akwai shubuha sai fake da cewa ku bayyana mutane abin da ake nufi kawai in ka ga mutum da ba sai ka ga wani ba ko kuma in zaka bayyana ka bayyana bangare ka boye wani bangare amma sai ka ce latubayyinunahu linnasi wala taktumunahu kaga kenan ba a yadda ka boye komin kankantan abu ba ana bayanin me sakon Allah dukkanin sa ake isar da shi cewa siffar annabi Muhammad ne ko sunansa ne na farko da man sunansa ya zo a Qur'ani da Allah ta'ala ya umurce su sannan siffarsa ta zo a Qur'ani a ranar ka ba mu koda misalai na ayoyi guda biyu inda aka kira ko suna da kuma siffa
wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين
جزاكم الله خيرا كو صفه زائل من قال صفه قاعده
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
wannan biyu ya ishe ka haka yanzu ka na farko Allah ya kira sunansa gare su a takaddun su ayat da farko wa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihirum mubin cikin suratul safi kenan aya ta 6 zai zama kaga anan Allah ta'ala ya ce ismuhu ahmad so abin da ya faru ga wasu daga cikin su suka ce to mu Allah ya ce zai turo ahmad wannan kuma da zo sunansa muhammad shi yasa duk mutumin da ke neman bata iya neman shubuha ce yar kadan ya fake mata a yau fa mun waye gari ƙarya ma ta zama opinion ne mutum zai rike ta ya san ba gaskiya bane abin da ya rike ba dalili sai ce shi a ra'ayinsa da opinion dinsa kenan ita ma yanzu ƙarya ta samu promotion opinion ne da ake argument da ita wanda meke bayyana maka dan adam idan yana son ransa ba abin da ba zai yi ba in ba haka ba ai Ahmad da Muhammad abu ɗaya ne kuma wanda ya ce maka Ahmad ne sunansa da ya zo sai ya ce maka Muhammad ai da Ahmad da Muhammad daga wuri ɗaya aka ciro su da Ahmad da Muhammad da Mahmud duka daga wuri ɗaya ne wa shakka lahu min ismihi li yujillahu
na'am
fadl arsh mahmudun wa hadha
muhammad
ai duka abu ɗaya ne in ka dauki kalmar hamida ala wazani fa'ila muhammadun kaga ismi ne na me menene a ka'idar sa mufa'al ne jazakallahu khairan mufa'al ne mimun din kaman za'ida ce sai aka mai da shi kaman ismul maf'ul mahmud kaga ala wazani maf'ul mafhum ahmad ala wazani me siga ce ta mubalaga mai yawan godiya zuwa ga Allah don haka duka abu ɗaya ne a yanzu kana samun sunan mutum ɗaya sunayen kala kala wani idan ka je sai ce sunansa muhammad amma a gida abba ake ce masa wani asalin sunansa ibrahim amma a gida dan ladi ake ce masa me dalili saboda muna da yawan al'adar sanya mai suna kuma mai sunan ana sawa iyaye ne da kakannu da baffanu in aka saka saboda girmama sai mu boye sunan in aka boye sunan sai a rike da sunan mutum da wani suna na daban har sai asalin sunansa ya buya, ba a sanin asalin sunan sai a formal communication. In an kai shi makaranta sai a faɗi asalin sunan. Amma duk inda ka ji an ce abba, to mai sunan baba ne. Mafiya yawa sai ka ji an ce abba, yanzu a ce ummi, mai sunan uwa ce. In ka ji an ce ummi, in ka ji an ce wancan momi, sunan mama ce aka ɓoye. Mafhum? So da haka siffa ce ta Allah, yana iya ba mutum sunaye daban-daban, kuma ko a yanzu ana iya samu. Aya ta biyu da Allah ya kawo ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wannan zai zama suratul baqara ko aya ta 146. Allah ya kira waɗanda aka ba su littafi ya'rifunahu, suna sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay ya'rifuna Muhammadan kama ya'rifuna abna'ahum. Magana sai Qur'ani. Wato yadda suke sanin ƴaƴan da suka haifa, haka suka san shi a cikin takardunsu. Ai babu sani da ya kai ka san ɗanka, saboda ka san tun lokacin da aka haifu, aka auro mahaifiyarsa, ka san sadakin da aka bayar, ka san ran da aka kawo ta, ka san kyawawan ɗabi'unta, ka san kasawarta, kana iya kirda dan yaushe aka samu juna biyu, kana iya sanin ran da aka kai ta asibiti haihuwa da ran da aka haifa, kuma kai ka sa sunan ɗan. In ba kai ka sa ba, ita ta yi recommending kai, kai approving. Duk kai ka nemo ragon layya, ragon sunan, ka kawo shi. Kuma a mafiya yawa sai kaga ɗa yana kama da babansa ko mamarsa. Wani ɗan daga ka kalla ba sai ka tambaya sai ka ce ina babanka. Wani kuna gaisa sai ka ce to Allah ya ji kan mahaifi. Ba ka buƙatar kowa ya gaya maka, yadda ka san kaki mahaifin ya yi haka ɗan ya fito. Yadda ka san lemo ne aka tsaga gida biyu, haka kake gani. Mutane da yawa in ka gansu ba ka buƙatar ka ce wannan ɗan wane ne. To haka suke sanin annabi Muhammad kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa. Amma duk da haka da ya zo wasu sun gagarabinsa. Allah ta'ala ya kare mu daga kaucewa gaskiya, ya ba mu ikon binta. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, sai suka yi jifa da siffofin, sai suka canja. Boye gaskiya ne wani lokaci mutum ya san gaskiyan ya ki ɗauka. Boye gaskiya ne mutum ya san gaskiya ya ki aiki da ita. Boye gaskiya ne a bayyana rabin gaskiya, a ɓoye rabin gaskiya, saboda suna irin wannan ma. Suna iya ɓoye wani, ban kana da misali a Qur'ani ko mu ce kawai? Tubudunaha wa tukhfuna kathira. Allah ya ce kuna sanya siffofinsa da karanta a takardunku kansa. Akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima bilijamin yawm alqiyama, wa fi riwayatin uljima bilijamin min narin yawm alqiyama. Hadisin ya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi, hadisi na 2649. Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi, ya ce duk wanda aka tambaye shi ilimi, ya san ilimin, sai ya ɓoye ilimin da gangan, to gobe kiyama za a masa linzami na wuta, da linzamin wuta gobe kiyama zai samu kansa. Musamman ilimin da ya fi nauyi shi ne ilimin addini, amma a ƙa'ida hatta ilimin zamani mai amfani baya halatta a ɓoye shi. Kana likita, wani ya tambaye ka matsala ta ilimi, kana da lokacin masa bayani, sai ka masa bayani. Sanin human anatomy da human physiology iya da matukar muhimmanci, don Allah shi ne tushen kowane ilimi. Wani ya zo koyan sana'a a wurinka, ka iya makanikanci, karka ce sai an bautar da shi shekara goma a koya masa. In ya zo koya, koya masa. Ka iya gyaran waya, karka ce ba za ka koya mutane ba. Duk abin da yake na ilimi ne na asan Allah, ko a nemi halal a duniya a ci abinci, kar a same ka da ɓoye ilimi. Saboda kana iya hana shi ilimin duniya, raunin imani ya sa ya je sabon Allah ya nemi dukiya ta haramun, maimakon ka koya masa nema na halal ka ki koya masa. Ki sa mu riƙa koya wa ƴan baya sana'o'i na ilimin duniya, don su nemi abinci na halal su ci. Dalilin wannan aya, akwai Sheikh Muhammad Al-Aminu Shankiti, shi ne mai Abwa'ul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an, mafi shaharan tafsirin Qur'ani da Qur'ani a duniya. Amma fa tafsirin Qur'ani da Qur'ani ba tare da ƙaryata hadisi ba, da shi bai taɓa ƙaryata hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa a cikin tafsirin Qur'ani da Qur'anin ya kawo hadisai da sun fi shurin masaki yawa. Shi yasa in ya zo fassara aya, sai ya kawo aya kuma sai ya kawo hadisi. Shi ne asalin tafsirin Qur'ani bil Qur'an. Ba a yi wa hadisan manzon Allah a ƙaryata su, a tozarta sahabbai da wanda suka yi wa musulunci hidima suka rubuta ba. Mafhum? Tayyib. wanda ya tafi dasalin sa dan Murtaniya ne wani gari da ke kira Shankis Allah ya tabbata lokaci da taba zuwa har garin ya fito ya tafi aikin haji ya bi ta Najeriya a tafiyar sa saboda an kato ta Murtaniya ai zaka sai zaka bi ta Najeriya zaka tawo Murtaniya wajen Senegal wajen Gambia ka ketare wuraren Mali ka taho har zuwa sauran kasashen West Africa ka shigo Najeriya from Najeriya sai ka shiga Chadi daga Chadi sai ka shiga Sudan daga Sudan sai ka ketare ruwan ba muke cewa Maliya tukunna sai ka shiga Saudiya so ya biyo ta nan a cikin littafi ya da Rihlatul Shanki da littafi da yayi yayi bayanin har Jos ya zo ya tsaya ya wuce Maiduguri ya kira duk garuruwan nan ya kira su lokacin da yake karantarwa a jami'ar musulunci ta Madina wanda jami'ar da na taba karantarwa a cikin ta sai aka saka cikin time table na supervisors na exam idan yana supervising jarabawa idan dalibi ya zo shi lokacin Sheikh bin Baz Rahimullah shine vice chancellor na jami'a in dalibi yana rubuta jaraba sai ya kira shi sai ya ce ni tambayar nan ban gane ba sai maka bayanin tambayar kin kace ban san amsar ba sai ya ce sai baka amsa so in yana yara suka so dalibai ya rika supervisor saboda duk tambayar da ka kira in ya san amsar zai gaya maka sai aka kai karan sa wajen vice chancellor aka ce muna fada matsala shi wannan supervisor kullu wannan invigilator kullum fa sai yana ba dalibai amsa Sheikh bin Baz Rahimullah ya kira shi ya ce an ce kana bada amsa ya ce yes ina ba su me yasa kake bada amsa sai ya ce Allah ya ce wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna ni ina tsoran kar a ce in je gobe kiyama a ce an tambaye ni na boye ilimi aka ce jarabawa ake yace to ai wannan jarabawan duniya ne ni kuma akan jarabawan duniya ban ga yadda za a yi kuma a tambayen ilimi na sani na boye ba Sheikh bin Baz Rahimullah ya ce to da Allah a cire shi a time table a huta shar da shi yanzu kowa ya huta wannan kuma bai hana idan ka zo karantarwa ka duba mutane ina ilimin su yake ka karantar da su ba zai mutane ba su iya arbauna hadis ba ka zo ka baje musu sahihul bukhari ko ka dauko musu tamamul minna fit aliki ala fiqhi sunna sai ka sa musu confusion ana fara karatu ne da fiqhu karantar da mutane dan luga kadan kawaidi halari ishmawi iziya risala a fara kantar da su 40 hadis irin su umdatul ahkam a fara kantar da su dan takaddul luga to haka ake yi she su an ka duba kitabul ilmi na imamul bukhari rahimullah hadithu an-nas bima ya'rifuna aturiduna ayyu kadhaba allah wa rasuluhu ku riga karantar da mutane da ilimi kadan kadan shin kuna son a kare ta allah da manzonsa ne in ka kinkimo wa mutane matsalan ilimi da tafi karfin ilimin su wani sai ka sa ya je kalmar da za ta kai ga kafirci shi yasa karantarwa ana yin sa kadan 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 ne shi yasa qur'ani ba a saukar da shi rana daya ba shekara 23 yana sauka kadan 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 so haka ake karantar da mutane in ka je karantar da mutane sai kai yanzu akwai abin da ina karantarwa zan so na fada amma sai in tuna za a sa a radio wata kila mutumin kauye zai ji ni in ya ji za a samu matsala sai na boye saboda karatunsa bai kai ya fahimta ba hukun kai amma ba da ku kadai nake magana ba masu ji na a kafofin sun fi ku ya ba to sai ka bi abun a hankali kar ka kai mutum inda bai kai ba muna zuwa da da'awa akwai wani amini na da yake zuwa ya dauken a Gombe shekara 26 da suka wuce sai mu je kauye karanta wata ran na je kauyen dan yi 40 hadisi sai wani ya limamin ya tambaye ni sai yace shine yaje cikin burni sallah da akai sallah sai ga limamin burnin da ya musalla bai da charbi bai da tasbaha da yake ja yace ya tambaye bai ta sai yace sallah ta yi ko bata yi ba sai nayi shuru ina ta amsa da zan bashi kuma a lokacin ina cikin zafin matsalar rike charbi zafin eh amma tare da kuma gaskiya da Allah duk da zafin ban taba cewa wanda ya rike bid'a bane tun ada sai dai in ce kada a yi ba kada kasai da na faɗa haka tun a da ni ban taɓa yi ba amma dai ba na so ai kuma ina kwacewa ma na ga a rike yake fitar da shi a masallaci da na yi shuru zan tuna masa da zan bashi sai ya ce mun amma fa na sake sallata a kan wani ya sake salla to kaga mutumin da ke limamin ƙauye ya je shi ya bi limamin da ba carbi ya sake salla ka ɗauko masa da zafi ai daga lokaci ka ba zai ƙara sauraron ka ba ina limanci a jami'a 2006 na taɓa yin limanci ina zo khutba na kan gida Hausa sai na yi somari da Turanci sai na yi da Larabci akwai wanda ya zo a ramma ne da ƙauye bi ni sallah wallahi da ya ji mun yi khutba da Larabci da ya je ƙauyen sake ta yi mai da Turanci kai kana nan Ibrahim ya ce na je masallacin jami'a da nasaranci ake khutba nasaranci kai da kake magana daga kauyen ku ya fito ba da son fadan sunan kauyen akan wannan salis wai saboda kawai ana bayani akan da turanci aka ce masa anan gidan ne sai ce me yasa ake da nasaranci aka ce anan gidan akwai da ba sa jin Hausa sai ce to su musulunta mana aka ce ai musulmai ne sai fashe da dariya sai ya kalli mai magana ya ce yanzu kai ka yadda akwai musulmin da baya jin Hausa kuma ka yadda da musulunci ba kai ka ji ta magana shi bai san cewa shi Qur'ani yayi recognizing Hausa ne a yare ai bai kira sunan Hausa ba kawai duk yarurruka iri ɗaya ne ai ba bambanci tsakanin Hausa da Larabci da Fulatanci da Yarbanci da Inyamuranci duka yare ne kawai inna akramakum indallahi atqakum ne shi ya gagara fahimtar akwai wanda bai jin Hausa musulmi ne to kaga wannan kuma aran ma ne na Qur'ani wannan bai ga maka yadda muke da jan aiki a gaba kuma in kaje kawai shi ake ji shine malamin kawai ya zaka yi Allah shi samu wani lafiya washtarau bihi samanan qalila suka saida ayoyin Allah akan duniya kadan fa bi sama yashtaruna tirda abinda suke saida lahirarsu da duniya bi isa wannan fi'lu madi ne amma jamit da bi isa da ni'ima dukkanin su jamidai ne a wurin malaman nahwu ana li'irabi fi'lu madi ne jamidi na'am
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الله يجي كده كويزة وذنده سكي فرنشكي ده أبن ده سكي جيمسا ويشبون أيهما دو سنة سن أيبا مسو أقود مسو بما لم يفعلوا نأيكن الخير ده باسو سكي با فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب الله يجي كده كويزة من ذاسو سيرة ده عذابا ولهم سنة عذاب أليم عذاب ميرد أيغو بكياما وانا آية تنا كانت تدى موتشيوا مرقى كليمين أيوكا الهير مصدبا مومكي بمنا تنكاهو دشي منا نونا كمر مومكي سبا چيتا ليا كما سبا چيتا منافكي دوك أي كدبا كي كي بكر كي كليمين دنسا ونيني كوا يغا كودي أكاون دنسا دبو غوما صدقا سيجي ها أستاذو ناغ دبو غوما كي كتولا من ناغودي kai ka sama kiskace ba da gowa ai muna taimaka muku ne to wannan riya ne kuma akwai munafurci karka kuskura duk aikin da ba kai kai ba in aka maka godiya karka yadda ka amsa a wasu bayin Allah suka yi Allah ya fasa in aka muku jami'i abokananka suka yi sai aka yi godiya aka ce mun ga me kuka yi to anan babu laifi saboda jami'i aka yi amma dabi'ar claiming aikin alherin wasu da ba mu muka yi ba wannan zulubi ne a wurin Allah kuma siffa ce ta munafukai son a yaba su akan aikin da ba nasu bane kalmar la tahasabanna qira'uku ne ana cewa la tahasabanna ana karanta da la tahasibanna ana karanta da la yahasabanna wadannan qira'o'i duka sun tabbata daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam zaka kar ku yi zaton wadanda yafrahu na suke murna da me bima atau da abinda suka aikata ko abinda yazo zuwa gare su na ayyukan wasu da cewa me wayuhibbuna suna son ayyuhumadu ayaba su bima lam yafalu da abun da ba su aikata ba abusu yabo shi yasa dukkan kai claiming kai ka rika tinkahon achievement din wani naka ne kuskure ne bayin Allah na kware ba sa yi idan kana principal da makaranta wani yazo yi wasu ayyuka na alkhairi sai aka mat transfer aka kawo ka karka zo ka ce abun da ya naka ne a mu muka yi kaza a ni nayi kaza a kace wana shi yayi kaza waje kaza ya fara yayi kashi 70 cikin 100 na zo na kammala 30 a ka'idar legacy duk abinda wani ya fara na alkhairi a cikin shugabanci ne ko mulki ne karka rika da'awar a rika baka alherin ai yaban alherin da wani yayi sai dai ka nuna cewa ai wane ya fara ni na kammala ya zama kai da shi kuka yi tarayya ko kuma shi yayi ya kammala amma ni nayi maintenance din wannan abun da yayi duk wannan yayi amma kawai ka zauna wani ya gama aiki sai ka zo ka canja painting sai ka canja sunan abun sai ka ce mu muka yi sai ka yi reclaiming abun ko to wannan ba daidai bane mu tabbatar da cewa claiming aikin alherin wasu ba daidai bane, amma in jami aka mana ka ce abinda kuka yi na alheri sai zama wanda ya riga yake abokin ka ne ko aminin ka a cikin jami aka muku to wannan yayi, amma kar karkacin kafon naka ne saboda bayin Allah na kware ba sa daukan wannan dabi'a. Amma kana da ayati da sallama wannan
wa an laysa lil insani illa ma sa'a وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
وانا سورة كنا سورة النجم آية نما دقت 39 زوا 40 زوا 40 ديا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى باب أبن دكي جمتون الله يشي متون نقول إلا ما سعى أبن دكي كتا wa anna sa'ayahu sawfa yura sakamakon aikin sa zai gani amma bai halatta yi claiming yayi tinkahon aikin alherin wani a matsayin nasa ba summa kuma gobe kiyama za a saka kowa da aikin sa shi yasa musamman ga waɗanda suke shugabanci ko a makarantu ne ko a kananan hukumomi ko a jihohi ko a kasashe mu rika ganin duk abin da ba mu muka fara ba na alherin wani idan muka dora in mun zo sai mu ce wane ya fara mu muka kammala wane ya bangare kaza muka yi bangare kaza sai da matarayya muka yi wane ya kammala amma mu muka yi maintaining wannan shine siffar mutumi na kware amma ba daidai bane ka tunkuda wanda alheri ka rika cinkaho kaman kai shi ba haka ake ba mu rika yi wa junan mu adalci wannan yana daga cikin abin da ya kware mu shekaru da yawa arewacin Najeriya tunkaho muke yi da su Ahmadu Bello Sardauna Allah ta'ala ya ji kansu wannan sai sa tunkaho da su ya mantar da mu a yanzu da muke shugabanci ko ƴan uwanmu da suke shugabanci na ayi kokarin dora arewa akan turbar ci gaba abinda Sardauna kadai suka yi a Northern Nigeria arewacin kasar nan wallahi maintaining din su a yanzu ya gagar kasar gaba daya abubuwan da suka bana na alheri ya gagara ayi muna zaune muna ta cinkaho amma abubuwan da suka assasa zamanin su akwai ta'addanci a arewaci akwai bandit akwai irin kidnappers yanzu Sardauna ka duba fa lokacin da ya mulki a arewacin kasar nan shine Sardauna of Sokoto kuma first premier na Northern Nigeria a zamanin Sardauna ka duba a bangaren education aikin alkhairi shi ya assasa Ahmadu Bello University Zaria jami'ar da in ka cire University of Jos kusan mafiya yawan duk jami'o'in arewacin Najeriya directly ko indirectly Ahmadu Bello University Zaria ta samar da su ko ta samar da wanda suka samar da ita banda ainihin Jos da take da alaka da Insuka shi yayi Federal Polytechnic Kaduna ka duba alkhairin ABU Zaria da Federal Polytechnic Kaduna inda dan a samar da skills development a bangaren education a zamanin sa primary school sanda ya tabbatar da yayi policy duk wani province da ke arewacin Najeriya an yi primary school a wurin a zamanin Sardauna yayi school of legal and Islamic studies ta Kano don a karantar da ƴaƴanmu yin shari'a su san dokoki na Allah subhanahu wataala a zamanin Sardauna aka yi school of agriculture na Pandem nan shi ya samar da ita gaba daya a zamanin Sardauna aka yi ta wannan fa bangare ne na education shi yayi waɗannan ayyuka gabaki ɗaya da muke ganin su shi ya samar da Nigerian Defense Academy ba ma Daikon ma shi yayi Daikon Defense me Industrial Company of Corporation of Nigeria Daikon da ake kera makamai na sojoji Sardauna yayi shi yayi NDA gabaki ɗayan ta Nigerian Defense Academy yau in ka dauki irin ATBU irin su BUK irin su UNIMED irin su Danfodio dukkanin su sun tsotsa ne daga Ahmadu Bello University Zaria shi yasa ƴan Zaria ke tinkaho da cewa they are naturally ahead in ka zo bangare na economic development da industrialization Sardauna shi ya samar da NNDC Northern Nigerian Development Company shine kamfani da ya fara samar da infrastructure da samar da kamfanoni da arewacin Najeriya muka waye gari Funtuwa zaka je Gusau zaka je Port Harcourt zaka je Biu zaka je Gombe zaka je har irin garuruwa ƙauyuka ana samun kamfanoni a wancan zamanin shi ya suka samar da Bank of the North a lokacin a taimaka aka samar da su suka samar da Hamdala Hotel Ahmadu Bello Stadium su suka samar da shi ga baki ɗaya misali nake baku waɗannan kadai Arewa House don a rika research and development su suka gina Arewa House ga baki ɗayan sa yau NNDC mu an gagara maintaining ɗinsa in ka zo bangaren agriculture su suka yi tsarin taimakawa manoma ta bangaren da kusan kowane kauye na iya ciyar da kansa kowane gari na iya ciyar da kansa zamanin sarduna aka yi wannan makarantar ta da take ainihin National Veterinary Research Institute dake Bom a Plateau State su suka sa dan badin ta wannan makaranta ta Bom din a bangaren me a bangaren agriculture in addition to al'amura fa da yawa su suka samar to yau ina wadannan abubuwan suke kamfanonin sun lalace harkar ilimi ta koma baya kusan kome aka samar yanzu fama muke da kanmu dan arewa abinci wai abinci yanzu dan arewa da abinci ma na iya yaudaran sa abinci yanzu sai ka yaudar dan arewa wanda da mu muke ciyar da mutane amma yanzu mu ake yaudara da abinci abincin da muke cike babu shi ilimin yanzu ya zama certificate ne kadai wanda suke da fasaha ta ilimi sun zama yan kadan kawai yaran mu sai tsabar girman kai an je an yi degree an kammala fala saddaka wala salla yayi degree a computer science simple program a java ko c++ ba zai rubuta ba electrical engineer ne amma matsalan wuta a gidansu ba zai iya zuba komin kankantar ta gyara ba mechanical engineer ya babu abunda zai iya gyara a motar babansa ta bace ko dan basic knowledge bai da shi civil engineer ne ba abunda zai iya yi in ya fara gina daki ma guduwa zai a wasu yaron dan ba zai gina ba setin kahon BTEC, B engineering, BSc amma waɗanda suka rigaye mu da secondary suka yi sun fi mu Sardauna, Sir Ahmadu Bello, Sir Kashim da makamantan su duba irin alkhairin da suka dafa da mataimakan su da yawa amma yanzu babu duk wannan kuma matasa ba su a gaya musu gaskiya kowa ya gaya matashin arewacin Najeriya gaskiya sai a zage shi sai a aibata shi ba a so a faɗi gaskiya amma da yaran mu ba su da aikin yi sai dai ya shiga yi comment a bashi naira 10,000 ko 20,000 shine aikin fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka fa muka koma ga baki daya shi yasa arewa muna da aiki mu yi wa kanmu fada halin da muke ciki ba mai kyau bane ka duba maganar da Sa'adu Zunguri yake gaya mana yace mu dai haƙƙin mu gaya muku yace jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana sarka har wuya ya sa mana ankwa hannuna hannuwa bakunan mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya yace wagga al'umma mai zata wo a cikin zarafofin duniya kai bahaushe ba shi da zuciya zai sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zakin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka toka da jasun garwaya so arewa muna da matsala da yawa mu gaya wa kanmu gaskiya amma a tafiyar da muke bai yi ba sai mun yi waiwaye a don tafiya don haka duk wanda ke claiming credit da ba nasa ba Allah ya ce fala ta sabannahum bi mafazatin min al'azab wa lahum azabun alim kada ku yi zaton cewa za su kubuta daga azaba suna da azaba mai radadi kar mu ci amanan al'ummar mu abin da ya dama al'umma mu yi wa kanmu fada mu nemi mafita akai mu tabbatar da cewa wannan arewar ta yau ba ita ce arewar shekara 60 ba ba ita ce arewar shekara 40 ba ba ma ita ce arewar shekara 30 ba in kunne ya ji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم ميبي سي أي تاجيتن كولا هاديكو وبي أكاي إلكشن أغارن